wanda ce rahamarsa da jin kansa da arzikinsa ya huwace mana haduwa a wannan yammaci na Juma'a 19 ga watan Rajab hijirar Ma'aki sallallahu alaihi wasallam 1447 wanda yake daidai da 9 ga watan 1 miladiyya 2025 a bisa munasaba ta tawaga ta manya-manyan malamanmu daga garin Zaria wanda suka kawo ziyara a wannan babban gari na Mina a bisa munasabar yayi dalibai a makarantar malamin Malam Ahmad Tijjani Khalid bin Walid. A cikin tsare-tsaren an fara gabatar da darussa tun ajiya da la'asar akai da magriba akai da asuba, yanzu aka gabatar da khutubobi, yanzu kuma gashi cikin yardar Allah mu hada wannan masallaci na Sheikh Albani rahimahullah a garin Kuturko ko ango Kuturko a cikin wannan gari na Mina domin tattauna akan mawdu'i mai matukar muhimmanci. Wannan mawdu'i da za a tattauna shine soyayyar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ko masoyinsa na gaskiya. Babban malaminmu da zai gabatar da wannan muhadara qayyima shine Dr. Kabir Amin Abubakar Asgar hafizahullah, sannan a bisani malaminmu zai mansa ta'aliki Sheikh Bashir Lawal Muhammad Zaria. Muna fata yan uwa za su ba da cikakken natsuwa domin karuwa da fa'idojin da za mu saurara a wannan karatu. A bisani idan akwai wasu tambayoyi da wasu yan uwa za su buƙaci a ƙara bayani kan wasu abubuwa, to za su yi rubutuwa sai mu duba insha Allah ta'ala. Muna fata Allah ya ba da iko za a amsa. Ba tare da ɓata lokaci ba, ina gabatar da babban malaminmu domin fara wannan babban al'amari. Falyatafaddal mashkura ala shigati malam.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkamu da wannan yammaci a wannan gari na Mina, kamar yadda Malam Ibrahim ya gabatar jazakullahu khairan a yammacin Juma'a daren Asabar daren 19 ga watan Rajab shekarar hijira 1447 daidai da lissafin 9 ga watan Janairu 2026 daga wannan masallaci mai suna Sheikh Albani Markas, mai suna Ngoma Kuturku, na fara daidai ta Kuturku a san kalmomin ne ba wasu ce ta kwarai ba, sai a hankali. Kuturku a nan cikin garin Mina a jihar Niger, inda muka haɗu don gaisawa da yan uwa masu albarka da kuma ziyara ta sada zumunci sakamakon yayan ɗalibai da za a yi a makarantar Khalid bin Walid a bara. Ma na jin mun zo wannan munasabar go, da kuma gari ne da yake cike da abokanmu da ƴan uwanmu da masoyanmu, kamar shi Malam Ibrahim wanda ya ji shi ne jagora wannan masallaci, yana daga cikin tsofaffin daɗaɗɗun abokananmu da muka rayu da su a Zaria. So da haka duk sanda muka zo muna so mu ziyarce shi mu sada zumunci, kuma aka ga damar cewa ya dace a ɗan yi wani tattaunawa da munasabar wannan jalsa. Allah ubangiji ya karɓa mana. To matashiyar wannan tattaunawa kamar yadda aka ambata shi ne ƙoƙarin fahimtar wane ne mai ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ƙauna ta gaskiya. Kun san ƙabiyar ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƙabiya ce cikin aƙidar musulmi. Mutum bai yiwuwa ya zama musulmi wanda addinin sa yake karbabbe a wurin Allah sai ya kasance cewa zuciyarsa tana dauke da wannan asali na kaunar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam to sai aka samu wani yanayi wanda a cikin rayuwar da muke yi galibi mutane yayi suna da da'awa suna iddiayin kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kuma suna mata mummunar fassara da mummunar mu'amala sannan kuma suna kore ta ga duk wanda suka so su ci masa zarafi ko su kaskantar da addinin sa sai su tuhume shi da cewa baya kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan sai ya rikirkita wannan qadiyya wani lokaci har wanda ake tuhuman ma sai ya dinga jin to ko da gaskiya ne shi bai kauna Allah ne ka saba ana ta fade ko ƙarya ne sai zama kamar gaskiya to sai aka ga dacewar cewa wannan maudu'i babu laifi a danyi tariyar sa a sake duba shi da idan da malamai suka kalle shi ta yi ya taimaka mana wajen fahimtar asalin hakikanin abin da ake nufi da kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan inda muke da kurakurai kuma sai mu gyara Allah ubangiji ya sa mu dace abu na farko da nake so ne mana tsokaci a ciki shine menene ma'anar ita kanta kauna din wato muhabba duk da wasu malamai musamman malamai da suka gabata idan si bul qayyim suna ganin cewa lafazin al-muhabba bai bukatar sai mushi wani ta'arifi domin abu ne sananne a tsakankanin mutane amma dai a zamanance babu laifi a gayyato irin abin da ake ce mushi at-ta'riful amali wato working definition sukan ce al-muhabbatu shu'urun amiqun bil injizabi wal irtibatil atifi yusabbibu al-ihtimam war ri'aya wat tadhiya wal iltizam tijaha shakhsin aw shay'in aw fikratin aw mabda'in cewa kauna wani dabi'a ne da dan adam yake ji a cikin rayuwarsa mai zurfi abin ya zama ya dame shi damuwa mai yawa wanda a sanadiyar haka zai ji yana so ya kusanci ko ya cakuɗe ɗaya ne ya da abin da yake kauna din wanda wannan shu'ur din yakan jawo mutum ya zama yana kokarin kulawa da ba da muhimmanci da yin ma abin da ake ce ma tadhiya sacrifice wato ya sadaukar da wani abu nashi ko kansa ga wanda yake kauna ko mutum ko wani abu da yake kauna ko wani tunani da yake kauna ko taƙila da yake kaunarta da abin da mutum yake so to a cikin ransa ne yake jin cewa ya gamsu ya yadda da wannan abu kuma yana shirye da ya bada duk wata gudunmuwa don ganin wannan mutumin ko wannan abin ya tsira ko da shi zai asarar rayuwarsa wanda hakan shi yake samar da haddan adam ya canza tunani ko ya canza yadda yake kallon rayuwa ko ya shiga cikin farin ciki ko bakin ciki ko ya shiga cikin rudani da gurgurdan yadda ya ci nasara ko ya samu tasgaro a wannan soyayya ta shi lafazin al-hubb yana da mutaradifat yana da wasu kalmomi da ka iya wakiltarsa a wasu halat suna da yawa daga cikin su akwai irin al-wudd wanda al-wuddu a larabci shine muhabbatun sadiqa tatacciyar kauna akwai al-khulla wanda tace kama a ce a'ala darajatil muhabba wato kauna ta can ulewa akwai al-hawa wanda za a iya cewa shine mailun qalbiyyun shadidun yakunu mahmudan aw madhmuman karkata ta zuciya wadda ta yi tsanani ta yi yawa ta iya zama karkata ce mai kyau zuwa ga abin ko mummuna akwai al-ishq 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 shine kauna tare da bege idan kauna ta hadu da abinda ake kaunan baya kusa an rasa shi sai a ce sunanta ishq akwai ash-shaghab shine so wanda yake dauke hankalin mutum daga siratul mustaqim a dinga mishi kallon wannan ko dai tababbe ne kuma haukaci ne ko bai san ciwon kansa ba akwai as-sibaba shine shi ma wato so ne wanda yake hada da bege mai tsanani akwai alwala alwalahu wata daraja ce sama da al-ishq sama da ash-shagab wanda yana kaiwa matakin zahabu aqalil muhibbi fi mahbubihi mutum hankalin shi ya gushe sanadiyar su da dai sauran su irin su al-mawadda irin al-ikha irin al-gharam irin ar-rifqa da makamantan su duk waɗannan suna iya zama mutaradifat ga lafazin al-mahabba to wannan kauna ko soyayya kamar yadda muka ambata dabi'a ce cikin dabi'u na asali tare da bil'adama hasali ma tana daga cikin mafi girman shu'ur da dan adam bai iya rayuwa sai da shi babu wani dan adam sai da ya zama yana son wasu abubuwa ko baya son wasu abubuwa yana son wasu mutane ko bai son wasu mutane yana son yin wani abu ko bai son yin wani abu abu kaza na burge shi abu kaza baya burge shi babu wani dan adam da yake tsiratuwa daga wannan saboda haka wannan wata dabi'a ce cikin wato shu'ur wanda suke tabi'iyya wanda suke na dindindin tare da dan adam to ana nan kuma sai ta shigo cikin addini ita ce kauna wadda take lazimtar duk musulmi ya zamana cewa yana da wani yana da asalinta a tare da shi kaunar Allah da kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kaunar sauran abubuwan da ke da alaka da Allah madaukin sarki ko suke da alaka da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam wasu malamai sun yi kokarin su karkasa al-hub zuwa abu iri daban-daban lura da sababinsa sai su ce misali akwai hubbu istilzazin mutum yakan so abin da yake jin dadin dandanarsa ko yake jin dadin shakarsa ko yake jin dadin ganinsa kamar yadda wannan son wani abinci saboda yana masa dadi wani yana son wata irin kala ko wata irin sutura saboda tana burge shi wani yana son wani irin abun hawa ko wani irin gini da makamantansu to wannan sukan ce sunan shi hubbu istilzaz akwai hubbu wala'in kauna ta jibinta ita ce tsakanin iyaye da ƴaƴa tsakanin mutanen da suka taso a cikin gari guda ko abokai ko kabila daya ko makamantansu wanda mutane sun taso sun ga da tabi'atul hal suna kaunar waɗannan da suke auliya'u ba'dihim ba'da ko kuma hubbu shahwa kauna wadda ke tasowa sakamakon buƙatar dan adam ta jinsin mace da buƙatar mace ta jinsin dan adam da wasu ana ce mata sha'awa akwai kuma hubbu tajanus kauna da ke tasowa saboda mutane sun yi kama da juna idan kai ustazi ne duk garin da kaje da kaga ustazi dan uwanka zaka ji kana san shi ko labarin shi kaji idan kai mai sana'a iri kaza ne duk wanda ka gani a wannan sana'a ya zama abokin sana'a ka ko haka yan boko wanda duk ya karanta fanni kaza da ya gamu da mai irin wannan fannin suna da saukin su fahimci junan su baka gani yan kallon kwallo in aka ce an hadu wanda da dan club kaza da sai ga wannan club din shi to ko da za su fara sai su dawo sai su shirya to haka waɗanda suka fuskanci musiba iri daya idan wani budurwar shi ta yaudare shi ta auri wani late comer yana cikin damuwa in ya ga wani mai irin wannan ciwon to sai ga sun zama abokai saboda tajanus nan da nan sai su saba da juna ba haka bane to haka za ga mutanen banza ma idan suka haɗa junan su sai su kaunaci juna a cikin aikin banzan su da ba a kai wani gidan yari Allah ya kyauta to yana shiga gidan yarin nan zai fara identifying da su waye suka yi irin laifin da ya kawo shi gidan yari to su ne mutanen shi saboda akwai tajanus da kankanin su akwai kuma abin da suke ce mishi hubbu takrim kauna wadda ke zuwa sakamakon girmamawa ita ce irin wanda muke yi malaman mu da shugabannin mu da duk mutanen da suke sama da mu dan mutun yana da malami zaka ga yana girmama shi yana da sarki yana girmama shi yana da shugaba a wata sana'a shi ko a rayuwarsa yana kiran wannan takrim ne saboda ya fifice ka a cikin abin da kuke akwai kuma hubbu idrak wanda yake faruwa sakamakon riskan wani abu na ilimi ko wani abu na dacewar itikadi ko makamancin haka wannan sa daga cikin abubuwan da malamai suka kalla suka yi waɗannan zantuttukan ba dukan su bane ba na so na tsawaita saboda ba shine asalin mahallin aikin maganar mu ba to abu na gaba shine bari mu kokari mu yi tariyar wasu daga cikin dalilai da suka wajabta kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin tunda mun ce kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam addini ne shi ko addini ana yin sa ne da hujjoji duk abin da za a ce a aikata ko a bari ko ya wajaba ko ya haramta ko mustahabbi ne ko makruhi ne to ana yin wannan zancen ne ta hanyar dogaro da nasoshi na shari'a ayoyin alqur'ani hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ijma'in malaman farko kiyasi karbabbe ko kuma sauran abin da ke zama hujja karbabbiya a wurin malamai saboda kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake magana addini ce ta haka wajibi ne a yi mata wato dauri da dalilai na shari'a da suka tabbatar da ita daga ciki akwai watin kasancewar nasabar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nasaba ce sharifiya wanda hakan zabi ne daga Allah wannan ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wani yanayi da kusan kowa yana kaunar sa hatta waɗanda suka kyamaci addinin sa to ba su iya denying cewa sun kaunace shi ba ma'ana cikin kafiran Makka waɗanda ya rayu da su a farkon al'amarin annabta akwai kafirai waɗanda suna kaunar shi saboda sharafin nasabar sa kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a cikin hadisi cewa inna Allah astafa kinanata min walidi isma'il wastafa quraishan min kinana wastafa bani hashim min quraish wastafani min bani hashim yace Allah madaukakin sarki ya zabi kabilar kinana sune mutanen yankin hijaz kenan a cikin sauran yan uwan wato yan uwan su zuriya isma'il daga cikin mutanen wato wannan yanki kuma Allah ya zabi quraishawa mutanen garin makka ya sake zaba a cikin quraishawa kuma ya zabi banu hashim a cikin banu hashim kuma ya zabi manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam da aka shi zababbe ne daga zababbiyar kabila daga zababban dangi ko yanki daga zababban gari daga zababbiyar al'umma hakan nan annabi sallallahu alaihi wasallama ya sifanta da sifa ta siyada wato jagora ne shi ga dukkanin dan adam kamar yadda yake faɗa a cikin hadisi tabbatacce cewa ana sayyidu waladi adama wala fakhr ni ne shugaban ɗiyan adamu gaba ɗayan su in ji manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ga kuma halaye na gari wa innaka la ala khuluqin azim waɗannan halaye na shi wanda bi tabi'atil hal wanda ma yake da koda kaso 10 cikin 100 na ire-iren ɗabi'u da halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk inda yake rayuwa al'umma za su kaunace shi ko labari kaji cewa ga wani mutum wanda yuksibul ma'dum yana samo da mutane abinda aka rasa wa yaqrid daif yana taimakon marayu da talakawa yana saukar baki yana kaza halayen shi da aka ambata a cikin hadisai din nan mutum ne mai saukin kai mutum ne mai tawalu mutum ne mai yafiya mutum ne mai yawan murmushi mutum ne mai kunya mutum duk waɗannan halayen nashi ba shakka dole su lazumta a wato mutane su kaunace shi alayhi salatu wassalam haka nan kuma kyakkyawar halittarsa kunga annabi yusuf alayhi salam an ba da labarin cewa shi an ba shi rabin kyau ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake ba mu labarin cewa ya ga annabi yusuf alaihi salam a lokacin mi'rajin sa yace fa idza huwa qad utiya shatran jamal an ba shi rabin kyau wato 50% na abin da mutane suke ganin a matsayin kyan halitta to duka ya tafi zuwa ga annabi yusuf ne amma ji yadda ya shiga jarabawa saboda yadda duk matan gari suka kaunace shi to shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda Anas yake ba da labari cewa kyan fuskar sa kaman kyan farin wata ne har ma ba sa iya hada fuska da shi ba sa iya hada da shi saboda kwarjinin sa dan shi duka kyan aka ba shi kenan alaihi salatu wassalam duk wani abu da za a gari mai kyau bai kan kyan halitta da fuskar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan ma madda'atun ne li muhabbatin nas law wannan ma ya kai ya sa mutane su kaunace shi da haka ya zama yana da kyakkyawan ambato a cikin dukkanin mutane masu daidaitaccen hankali to baya ga waɗannan abubuwa na ɗabi'a sai kuma nasoshi da suka zo inda ma babu nasoshin waɗannan abubuwa na ɗabi'a sharafin nasabarsa kyakkyawan halayyarsa kyakkyawan halittarsa da ainihin wato jagorancinsa na alkhairi tsakankanin mutane wannan kada ya isa ya hukunta a kaunace shi kamar yadda misali yanzu in ka ji ana kauna wani dan siyasa ko wani malami ko wani mutumi ko wani mai fada aji zaka ga waɗannan abubuwan ne yake da su har ake kauna shi sharafin nasaba daraja ta halayya mutuntaka aikin alkhairi ko kyan halitta ko kyan ɗabi'a su suke sa a ɗabi'ance sai ka ji kana son mutumin shi ba a tsaya iya nan ba sai da nasoshi suka zo kala kala wanda suke akkada cewa lallai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama abin kauna ne kuma wajibi ne kowa da yake son musulunci shi ya daidaitu to wajibi ne zama cewa yana da wannan asali na kaunar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallama ubangiji yana cewa qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalin iqtaraftumuha wa tijaratun takshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu zuwa karshen aya cikin suratul tauba sai da Allah ya jera waɗannan uba guda takwas waɗanda a ɗabi'ar dan adam kowa yana ji da su yana son su iyayen ƴaƴa ƴan uwa mata dangi dukiya kasuwanci waɗanda su ne abubuwan da mutane suke ji da su suke faɗi tashi don ganin sun tabbatar da mutuncinsu da rayuwarsu Allah ya ce to idan waɗannan su kuka fi so fiye da Allah fiye da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fiye da jihadin Allah to ku dakata ku ga yadda Allah zai da ku kaga mafhumin wannan aya shine soyayya Allah da soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da soyayyar jihadin Allah wajibi ne su zama suna sama da wannan soyayyar kenan da soyayyar waɗannan abubuwa ta wannan fuskar ne Imam al-Qurtubi da makamantansa suka ce wannan aya dalili ce akan tabbatar da kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda al-Qadi Iyad ibn Musa al-Yahsabi rahmatullahi alaihi shi ma yake fada a cikin littafin sa na ash-shifa da yake cewa fa yakfi bi hadha habban wa tanbihan wa dalalatan wa hujjatan ala ilzami mahabbatihi wa wujubi fardiha wa azami khatariha wa istihqaqi hilaha yace wannan aya ta isa hujja wanda ta kwadaitar da mu akan kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta isa hujja wadda ta faɗakar da mu akan muhimmancin ƙaunarsa ta isa dalili ta isa ta tabbatar mana da lazimcin ƙaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma cewa farilla ce akan mu da kuma girman sha'anin ƙaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma cewa shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya cancanci a ƙaunace shi domin Allah ne ya ce a ƙaunace shi hakanan fadin Allah madaukakin sarki annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wannan annabi shi yafi cancantar mu'minai su kula da sha'anin sa fiye da kula da sha'anin kansu al'amarin da ya shafi shi al'amarin da ya shafi tsaye da addinin sa kare lafiyar sa kare rayuwar sa kare mutuncin sa kare addinin sa to duka wannan ya kamata ya zama gabaga kare kawunan mu da rayuwar mu da addinin mu da iyalan mu annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatu hakanan kuma da fadan Allah qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum cikin Ali Imran kenan ko in kun kasance da gaske kuna kaunar Allah Allah ya ce to ka ce musu su yi maka biyayya biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tana nuna da gaske ne mutun yana kaunar Allah madaukakin sarki. Lazimin kaunar Allah shine a ga cewa kana da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, idan kai haka kai kuma sai Allah ya kaunace ka. Ga kuma hadisin nan mashahuri dake cikin Bukhari da Muslim, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladi min nafsihi wa waladihi wa walidihi wan nasi ajma'i. Dayan ku bai zama mai imani kamalul iman sai na zama sai ya zama na cewa na fi kaunarsa, ya fi kaunata fiye da kaunar da yake wa kansa, fiye da wanda yake wa ɗansa, fiye da wanda yake wa iyayensa. Dole sai ya zama yana da wannan asalin sannan zai zama mumini. Ga kuma kissar Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda, wata tana cikin Bukhari, wanda Umar yake ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yaji wannan hadisi yace da ya manzo Allah ina kaunarka fiye da komai amma ban da kaina. Nabi ce da saura Umar ai ba za ka, sannan ya dawo ce to al'ana ya rasulullah, yace ya manzo Allah ina kaunarka a yanzu fiye da kaina. Nabi ce mishi to yanzu ne ka zama mumini. Haka hadisin salafun man kunna fihi, abubuwa guda uku wanda ya same su, faqad zaqa ta'amal iman ko faqad wajada halawatal iman, ya dandana zakin imani. Abu na farko da aka ambata an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma, ya zama da cewa yana kaunar Allah, yana kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fiye da duk wani abu koma bayan su. Barin cike mana wannan gaba da wani hadisi mai ban sha'awa kwarai, yana cikin sahih Muslim, da Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna ashaddan nasi mahabbatan li nasum min ummati ya'tuna min ba'di. Nabi yace mafi tsananin soyuwa, mafi tsananin mutanen da suka fi kowa tsananta kaunata, yace wasu mutane ne za su zo bayan na shude, inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, su kaunace ni. Dayan su zai yi fatan ina da zai iya bayar da duk abin da ya mallaka a duniya a bashi dama ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a duniyar nan. Nabi yace wannan sa daga cikin mutane mafiya kauna ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Yanzu ka ji cewa abin da duk ka san ka mallaka, duk wani abu da ka mallaka wanda yake abin duniya ne, da za ka bada shi ga baki ɗaya ka dawo kolo ba ka da komai, amma a ce farashin shi ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka gan shi ido da ido a duniya, za ka yadda? Ana ji shiru jama'a ko dai daga sun in za ka yadda haka to kana cikin wanda suka fi kowa tsananta kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. In kuma sai ka ce to gaskiya sai na yi shawara, saboda ka ga ina da ƴaƴa kan na zo na mutu na bar su ba komai, matata ma ba za ta yadda ba wannan gaskiya, to to wallahi musta'an dai a dai bar shi dai na dai yi ko a mafarki ma dai, kana kokarin ka kawo wata shubha, to wannan kaga akwai matsala kenan a cikin, baka shiga cikin wannan hadisin ba. Nabi ya ce waɗannan su ne mafiya tsananin ƙaunar shi cikin mutane, shi sa za ka ga cewa waɗanda suka gamu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka gan shi suka yi imani da shi sahabbai kenan, su suka fi kowa morewa, kuma su suka fi kowa shiga tashin hankali da suka rabu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Kamar yadda Anas yake cewa randa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo Madina, wannan gari na Madina yayi haske, yayi haske, yace randa kuma ya rasu garin yayi baki, yayi duhu, rana tsaka, amma sai kamar cikin 30 nan dare ne. Anas yace babu tashin hankalin da muka shiga da muka ga cewa in mun rabu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba fa mu san cewa ko zai yi alkiyama mu sake ganin shi, saboda Anas yana ganin cewa matsayin su bai kai ba, yace har na tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya manzo Allah ni kam ya zan yi ne ranar alkiyama an ganka, ina fata fa ka cece ni ne. Nabi ya ce mishi to in an yi tashi alkiyama ga ɗayan wuri uku nan ne stop over dina, ko dai a inda ake tsallaka siradi, ko a inda ake shan ruwan alkausara a bakin tafki, au ala arsatil janna, ko kuma a bakin aljanna. Yace fa inni la ukhdiu hadhihi salas, ki duk abin da kake Anas ka samu wuri ka tsaya a ɗayan wuraren nan, zaka gani kuma zan cece ka. manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya mushi wannan alƙawarin cewa kai ya sake ya tafi wani kallakalle can ko wani rikici ya tsaya dai a daya cikin wuraren nan saboda waɗannan wuraren wasu wurare ne strategic da Annabi sallallahu alaihi wasallama zai je ya ta kokarin samu wa da al'umma mafita ya tsallaka da wasu ya ceci wasu ya samu wa da wasu ainihin wato agaji su samu tsira Allah ka samu na cikin da zamu tsira dan wa masa albarka dalilai game da kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna da yawa sosai ba zai yi a kididdige su anan ba amma waɗannan sun isa ishara sun isa abinda zamu iya gina hukunci akan su a baya ga waɗancan sababba na dabi'a da kuma dalilai na shari'a waɗanda muka yi tariyar su a gurguje kasancewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama masoyi ne ga Allah madaukakin sarki Allah yana son shi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari yace inna Allah attakhadhani khalila kama attakhadha ibrahima khalila lalle Allah ubangiji ya rike ni a matsayin mun fadi al-khulla ko ita ce wato a'ala darajatil mahabba was sadaqa mafi daukakan matakan kauna da soyayya wanda bahaushe kime take da su hana ganin laifi to Allah madaukakin sarki yana da manyan abokai a cikin bil adama guda biyu sayyidina ibrahim khalilur rahman wa sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam waɗannan guda biyun su Allah ya riga badadi sune waɗanda watin ba sa yin laifi ko sun yi abin da ya zama laifi to Allah ba zai kalle shi a matsayin laifi ba shine kajida a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba zai riki kowa a matsayin irin wannan soyayya ba don irin wannan soyayya tana hukunta duk abin da kai daidai ne kamar yadda shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi wannan damar wanda damar da Allah ya bashi ma ta fita Ibrahimul Khalil kalla ka ga Ibrahimul Khalil alaihi salatu wassalam lokacin da Allah ya kome sako ƴan sako su gaya mushi cewa za mu je mu halakar da mutanen annabi Lutu kuma annabi Lutu annabi ne da yake a matsayin apprentice mai koyan sana'a annabta a wajen annabi Ibrahim isa ta'bir annabi Ibrahim shine master din sa saboda haka da Allah ya aiko da mala'iku su zo su halakar da mutanen Lutu saboda barnar su sai aka ce ku je ku ga wa Ibrahim alaihi salam ai mun san kisa ko da suka zo suka ga mushi annabi Ibrahim me ya fara yujadiluna fi qaumi Lut ya fara neman musu alfarma don Allah Allah ayi hakuri a tausaya musu a kyale su aka ce ka cire bakinka wannan qudi al-amru an gama kawai ba a baka damar ka nema musu wani ceto ba kun ga daraja annabi Ibrahim labari kawai aka bashi akan cewa an yi musu hukunci kuma babu daga kafa amma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da yaje Taif da mutanen Taif suka yi mishi wannan ta'annatin da suka yi masa suka ji masa ciwo suka yi masa maganganu marasa daɗi suka sa wawayen su suka dinga jifansa ana mishi ihu suka mishi wulakanci abun ban takeici suka ki karɓa gaskiya nan take Allah ya aiko mala'ika Jibril ya zo fi suhbati malikil jabal suka zo da mala'ika mai kula da duwatsu Jibril alayhi salam ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce a gaya maka idan ka yarda ga mala'ika nan ka bashi oda ka bashi umarni waɗannan duwatsun guda biyu da suka sa garin Taifa tsakiya a daga su a jirkita su akan mutanen duk a halaka su yanzu shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ake neman yardar shi akan ayyaka shi kuma annabi Ibrahim labari aka kawo mai cewa an riga an hukunta kuma ba a san ra'ayin shi kuma gani kafirci wannan suka yi waɗannan ma kafirci suka yi Allah ya nufin halakar da waɗannan Allah ya nufin halakar da waɗannan amma waɗannan Allah ya riga ya zartar waɗannan kuma Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda girman sha'anin sa wurin Allah ka zaba in kana so a halakar da su sai wa za su kwana ba sai a jahannama amma saboda tausayi da rahamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a kyale su ina fatan in su ba su musulunta ba to Allah ya fitar da ƴaƴa daga zuriyar su su musulunci wannan yayi sai gaya maka ya nuna maka irin darajar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake yi da kuma fifikon shi akan sauran annabawa sanan da irin halayyarsa ta rangwame da afuwa da kauda kai kowa a cikin mai tunanin shine akai mai irin wannan wulakancin ko wani nashi ko dan siyasa da kake goyen baya ai mushi irin wannan wulakancin a wani gari kun je campaign ai muku ihu sai IG ya turo ya ce to ga yan sanda na in kun ga dama ai ta buga musu tiyagas kawai don kun ga dama ma a kashe su za ai za ku ga dama ko za ku ce kai ai a hukunta su tunda ba sa jin magana ko ku za ku ce a kyale su in ba su jam'iyyar mu ba ƴaƴan mu za ƴaƴan su za su jam'iyyar mu ai hukunta su kawai za a yi daga baya a sayin da za a sulhunta wannan shine abin da za a tsammanta daga dukkan nan adad da tabi'atul hal amma saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kimma ne wajen tausayi da ahuwa da hangen nesa saboda kuma shi fadin duniya yake kalla wajen yaduwa addini ba iya surkukin kasashen Larabawa ko Hijaz ba addinin sa zai tafi beyond wannan wurin ne sannan kuma dukkanin wanda ya musulunta ai karuwa ce ga darajar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da haka ba ci riba sa bane a halakar da gari guda bayan za a iya barin su har su tuba kuma haka din akai salawatullahi wa salamuhu alaihi fil akhirati wal ula yawa masa albarka bayan wannan doguwar muqaddima mun zo kan baitul qasid shine to da menene ake gane mutun da kaskera kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan magana zamu kawo maganganun malamai ne babu magana ta ku maganar malam bashir ku magana wani ma'ana duka malamai ne suka tsaya suka kalli nassoshi suka yi istinbatun su to sai ka tsaya ka auna kai yanzu ka fara aunawa a kanka maki nawa zaka samu a wannan matakan na waɗannan abubuwan kana yin su to da gaske ne kana cikin masu kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka gode wa Allah da ya baka taufiki kuma ka ci gaba da dagewa da neman Allah ya ci gaba da datar da kai akan haka kar da an faɗa ka fara tunanin wani cewa a da wani aiki sai irin yanda Abu Huraira ya Allah ya kara mu shedda ko Abu Huraira ya zo ya iso Madina sanda zai musulunta Annabi sallallahu alaihi wasallam baya nan ya tafi yakin Khaibar ko sai sarar da limamin da aka bari yana limanci yana a sallar magarba yana karanta wailul lil mutaffifin yana ji sai ce wannan da suwa na faki ya duk ya fara tana wasu a garin su wasu attajirai waɗanda suke tauye awo yace kaji da suwa na aiki to kar ka fara da wannan din ka fara da kanka da ya zaka yi zama cewa wato abubuwan da suke bayyana kauna ga Annabi sallallahu alaihi wasallam kana aikata su to idan ka tabbata kana yi su to kar ka damu da wanda ya maka yarfi ko ya zage ka ko ya ci mutuncinka kar ka damu da shi don misali idan ka san kai attajiri ne sai wani ya ce maka talakan banza ai shine abin tausayi ko kun ka san kai malami ne wani ya ce maka jahili ko ka san misali ne ka san kai ba nufi ne da gaske kai ba nufi ne da ce Allah gafara ba ka tsine kawai a ga idan ya ko za ka yi mushi ha ba zai wannan maganar tashi ba ta canza hakikanin abin da kake ba abu na farko da ke alamta kauna ta gaskiya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine ittiba'u sunnati bin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar da al-imamu ibnu rajab yake fada a cikin lataibul ma'arif yake cewa faman ahabba Allah wa rasulahu muhabbatan sadiqatan min qalbihi awjaba lahu dhalika an yuhibba bi qalbihi ma yuhibbu Allah wa rasuluhu wa yakrahu ma yakrahu Allah wa rasuluhu shi duk wanda da gaske ne yana jin kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a zuciyarsa to wannan kauna za ta tirsasa mai kaga a aikace yana son abin da Allah yake so yana son abin da manzo Allah yake so sallallahu alaihi wasallama yana kin abin da Allah yake ki yana kin abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake ki daga zuciyarsa annabi yana son abin sunnarsa yana son abin addinin musulunci za ga mutun yana son wannan yana yin kwazo da himma wajen ganin cewa addinin Allah ya tabbata to mutumin da kullun sabawa Allah yake kullun cin mutuncin sunna yake mata izgili ina shi ina tutiyar kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama baya kan wannan layin ai mutumin da zai kalli gemu ya zage shi ya mage mu izgili alalin kuma annabi sallallahu alaihi wasallama mutum ne mai cikakken gemu kuma ya ce a bar gemu mutumin da zai kalli wanda ya masa tarasa ta dangale irin yadda annabi ya ce ya masa izgili mutumin da za a ambatan mai hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ba zan bi ba ko ya ce ban ma yadda ba kaga wannan bai kama layin kaunar annabi sallallahu alaihi wasallam ballantana kuma haye wani gori wai daddawa ta ce da gishiri baki abu na biyu al-iksaru min zikri sallallahu alaihi wasallam wa sana'i alai yawaita ambatan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yawaita yaban shi da zuga shi da yawaita yi masa salati alaihi salatu wassalam kamar yadda Allah ya bamu labari inna Allahu malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah da kansa yana ambaton manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yi masa salati, mala'iku suna ambaton manzo Allah sallallahu alaihi wasallama su masa salati, bayin Allah nagari suna yawaita ambaton manzo Allah sallallahu alaihi wasallama su ne masa salati. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa babu maruwaci kamar wanda za a ambaci suna na ya kasa mun salati. Yaji ana ambaton manzo Allah sallallahu alaihi wasallama amma zuciyarsa ba ta tuna cewa annabi ake ambato alaihi salatu wassalam. So da haka daga cikin alamar kauna ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akwai yawan ambatansa da yawaita salati gare shi, har ma yazo a cikin sunnoni mustahabbai game da dare da wunin juma'a cewa a yawaita salati ga manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama, yawaitawa ta musamman fiye da sauran lokuta da sauran ranaku da sauran yanayi. So da ka sai ka duba ka ga menene alaƙar ka da wannan mabda'i, shin kana yawaita ambaton manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yawaita salati gare shi da kuma wato yawaita zuguguta sha'aninsa. Sannan abu na gaba shine al-ihtimamu bi ta'alimi sunnatihi wa ta'allumiha, ba da muhimmanci wajen karanta sunnarsa sallallahu alaihi wasallam da kuma karantar da ita. Ya zama da cewa a matsayinka na ɗalibi, a matsayinka na wanda yake so ya koyi addini, to ka sanya kwazo wajen ganin ka fahimci sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, yadda ya gudanar da addininsa da ibadarsa da mu'amalarsa da alaƙarsa da mutane da zamantakewarsa da ladabbar rayuwarsa, wanda kuma wannan abubuwan duka malamai sun riga sun rubuta su suna nan. Akwai manyan littattafai, akwai ƙanana, akwai matsakaita, akwai durus, amma akwai lakcoci da Hausa da Ingilishi da Larabci, ga sanan iri daban-daban. In dai da gaske kake kana so ka san sha'anin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, to akwai duka wannan an riga an gama maka aikin, an gama komai, yadda ka san an gama dafa abinci an aje maka shi a kwano, kawai ce maka zai bismillah ka kama ci. To haka duk wani sha'ani da shafi sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana nan a rubuce an kayyade shi. To daga cikin abin da ke alamta cewa kai masoyi ne na gaskiya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, to a ganka gaba-gaba wajen koyan karatun addinin da annabi ya karanta. Amma mutumin da watakila ko 40 hadisa bai tsaya ya taba koya ba, balantana umda, balantana bulugul maram, balantana akai kan riyadus salihina, balantana a daga a tafi har akai kan manyan littattafai irin su Muwatta, irin su Bukhari, irin su Muslim, wanda bai taba ganin su ba, kuma an fare su ma zagin su yake yana cin mutunci yana yana aibata su. Amma kuma sai ya koma gefe saboda ya rena mabiyan shi hankali ya ce wai shi yana kara annabi ne ko yana kawo manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam. Wani irin tanakudi ne wannan, zai yi kamari babana sannan kuma kace kana so na, ta zai yi bai go kace ai baban ma nawa da kamari shi duk a cikin kauna ne. Ya mutum zai dinga aibata littattafai da malamai da masana sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, sannan kuma ya koma gefe cewa masu sauraron sa cewa wai yana kaunar annabi sallallahu alaihi wasallama. Wannan abu ne da zahiri ba zai yi ba, amma inna halata amal absaru walakin ta'amul qulubul lati fi sudur, idan zakatan mutane makafin zakata ne sai su anshi wannan dorin doriyan su dora su kara gaba. Allah ka tsare mu daga bata. Ta haka jama'a mu duba mu gani kamar yadda nace mai kanmu karatun ta nasu, menene alaƙar ka da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta fuskar kokarin koyanta, matakin farko kenan. Wanda kuma Allah ya mishi nasibi ya koya, menene alaƙar ka da ita ta fuskar kokarin karantar da ita da yayata ta da gurgurdan ƙarfin iliminka da ƙwazanka da ƙarfin lafiya da lokacin da zaka iya wannan aikin. Idan kana taqausi a wannan abubuwa, to babu shakka kana taqausi a wajen kaunar da kake wa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam. Hakanan malami suka ce daga ciki akwai ashauqu ilayhi wa tamanni ru'yatu, kamar yadda muka ji a wancan hadisin na Muslim cewa wasu mutane za su zo daga baya suna tsananin kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, za su iya bada duk abin da suka mallaka a duniyar nan domin su ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Hakanan at-ta'addub inda zikrihi alaihi salatu wasalam, dole ne a dinga yin ladabi wajen ambaton manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah yana cewa la taj'alu du'a an-nabi du'a ar-rasuliku ka du'a ba'dikum ba'd, kar ku sanya ambato ko kiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaman yadda kuke ambatan junan ku yana muke kiran junan mu a ce Kabiru a ce Hassan Shaibu Balarabe Lantana Suwaiba kar kai awo a cikin kiran suna Annabi sallallahu alaihi wasallam domin shi ma Allah da ya halicci shi bi kiran shi haka Allah yana girmama shi ya kira shi da sunaye ya ayyuhal muddaththir ya ayyuhal muzammil ya ayyuhar rasul ya ayyuhan nabiyyu da ire-iren su Allah yana kiran shi da sakai Allah yana kiran shi da alkunya Allah yana kiran shi da girmamawa to haka mu ma aka umurce mu da kada mu kira shi sai da girmamawa ba a kiran sunan shi haka gaya ba a daga murya la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi yanzu da baya nan ba a daga murya idan ana karanta sunnarsa sannan wani abu daga cikin abin da shedan ya biyo ma mutanen da suke tutiyar cewa su suna kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine mai da sunan shi wani abun wasa abun rawa abun waka abun ambato a wuraren shashanci da wuraren badala da kuma kowace shakiya ta sawa kanta wani lakabi ta danganta kanta da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yar kaza din manzo Allah ko yar kaza ko dan kaza din manzo Allah sallallahu alaihi wasallama irin wannan abin da ai mauridi suke yi yana cikin mulakanta ambaton manzo Allah sallallahu alaihi wasallama haka jama'a mu kiyaye ana nan kuma sai gangaro cikin ahlus sunna sai mutun yazo wai da sunan zai yi karatu akan wani abu na mas'alar musulunci ko tauhidi ko ilimi sai ga cewa wai in zai karatun nan to bai da buƙatar sai ya girma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko da abin gaskiya ne zai fada amma sai ya fade shi gatsai hayya hau kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan gatsai din nashi to wannan ma ba addini bane wannan ma ba samu shi a cikin karatu ba shedan ne yake biyo mutane ta bayan fage dan ya halaka su kuma wannan zahira ta karshe ta taimaka masu waccan da'awar ta ƙarya suka samu wani dan abu mai kama da hujja da suke tuma ahlus sunna da kin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka jama'a mu kiyaye musamman irin ustaze haka ƴan matakin farko a karatu wanda suke ganin wato za su iya harguwa a cikin ilimi da yadda suke so galibi suke samun kasa cikin wannan tsautsayin Allah ya taimana mu da su dan mutun yana da fatar karantar da wani abu na tauhidi ko na shari'a wannan bai nufin wai in ka zo sai kai jami'i sauran mutane gama gari sai ka hada kuma da manzo Allah duka karu ma su a cikin kwando daya ba a haka duk wanda yake haka zai za ka cewa daga burgamin aljiwun shi yake daukowa ba daga cikin karatu ba saboda wajibi ne zama muna da ladabi a duk inda aka ambaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har fa malamin suke cewa abu na dabi'a man aka ambaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da shi to wajibi ne ka kame bakinka koda abin bai yi maka ba dabi'ance alal misali ya zo a cikin tarihi Annabi sallallahu alaihi wasallam asirarsa cewa yana son wani nau'i na abinci misali an ce yana son kabewa yana son zuma yana son naman cinyar akuya ta gaba to kai ko da dabi'ar ka ba ta son wannan abu ba daidai bane in ambaci wannan kai kuma kace ka ani ko ba na son wannan to yanzu kana kokarin ka gora kanka ne da cewa kai Annabi yayi dama kai kai hagu kenan kaga ka tabi so da ka irin nan sai kai gum kai shuru ko da gaske ne baka so ko kuma kai irin nasa Anas din da gaske ne kai masoyi ne Anas yace daga ran da ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsuntsunta kabewa yana ci daga ranar shi ma in ya ga abinci da kabewa zai tsuntsunta yana ci ma'ana ka juyar da zuciyarka ta kaunaci duk abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake kaunata ko da na dabi'a ne ko da asali dabi'a ka bata so wani dabi'a shi bata son nono misali ko bata son zuma amma daga san da ka san ma'aiki yana kauna waɗannan abubuwan sallallahu alaihi wasallam to kai ma kai kokari ka juya dabi'a ka kaunace su saboda kaunar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake musu haka nan malami sun ambaci at-ta'addub fi masjidi ladabi idan ka shiga masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ke Madina dama duk masallatai akwai ladabba da ake mu'amalarta su amma ladabin masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ladabi ne na musamman idan kana tunda cewa nan ne inda Annabi ya zauna ya karantar da sahabbai kai ga ma fa kabarin shi can kusa da mu to ka a same ka a wajen kana yin wani abu na harguwa ko rashin sanin ya kamata ko kuma wata sunna da ya kamata kai aiki da ita ka ki aiki da ita ko da mustahabbiya ce kana tunda cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kusa da wajen nan to haka kuma dukkan garin Madina at-ta'addub ma'a madinati ladabi ka garin Madina gabaki dayansa musal labarin al-Imam Malik da aka ce ba ma ya yawo da takalmi a garin Madina ta'adduban ma annabi sallallahu alaihi wasallam wannan wata azima ce dauka wa kansa amma dai idan kana cikin garin Madina to ka dinga tunda cewa kana kusa da janabun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana kusa da makwancinsa kana kusa da alƙaryar da ya rayu shi da sahabbansa da iyalansa da mutanen gidansa to kasan cewa akwai ladabi na musamman na natsuwa da sanin ya kamata da yin abubuwa bisa mutunci da hankali a yayin da kake rayuwa ko kai ziyara wannan gari na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hakanan kuma kaunar littafin da Allah ya aika manzo Allah da shi shine alqur'ani yana cikin kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cikin sai lokaci ne yana cikin abinda ake lissafa ko ake gane gurgurdan kaunaka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine gurgurdan kaunaka ga alqur'ani ta fuskar sauraron karatunsa da maimaita karatunsa da kai kawo a kansa da tadabburin ayoyinsa da haddace lafuzzansa da halartar wuraren da ake karantar da shi da sauran ire-iren waɗannan abubuwa a ƙarshe barin ambata mana a gurguje wasu abubuwa da su taimaka wa mutum wajen ya samu ƙaunar ta zauna a zuciyarsa baya ga tawfiki na Allah da kuma asalin imani da kake da shi kana buƙatar wasu techniques wasu dabaru da za su taimaka maka wajen sabunta sha'anin kaunar da kake wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a zuciyarka daga ciki akwai karanta sirarsa sanin waye shi bi tafsil wannan yana taimakawa sosai duk mutumin da ka san shi tafsilan to za ka fi iya sanin abaad na yadda ake mu'amalantar tarihinsa da rayuwarsa kuma tarihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana nan a cikin littafai kala-kala kuma ina wa kaina nasiha da sauran yan uwa cewa mu kokari mu dinga halartar majalis malamai kuma su sanya waɗannan karatuka a cikin majalis din su don karantar da sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma tace ta da fitar da fiqhun da ke cikin ta duk malamai sun yi wannan aiki sannan at-takhalluq bi akhlaqihi koyan halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai halayen annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda in ka koyi su kana yin su kuma kana yi kana tana cewa waɗannan halayensa ne kamar yadda muke koyan halayen gwarazan da muke bi in ka san wani gwarzo da kake so wani babban mutum ko mai ilimi ko shugaban wani tafarkin siyasa ko tafarkin wani mabda'i zaka ga ai muna kwaikwayon irin abin da suke yi muna kwaikwayon irin sitararsu irin maganarsu irin yadda suke rayuwa to na annabi sallallahu alaihi wasallam shine aulad akwai kwaya nabi an kaji an ce manzo Allah sai sanya da hakuri kai baka da hakuri to yi kokari ka koya kanka hakuri innamal hilmu bitahallul kaji an ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya iya zama da iyali su yi masa laifi ya kau da kai su yi masa laifi ya maida abun ba koyi ba to kai ma sai ka koyi wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya da kyauta to kai ma sai kokari ka rubuta wannan bakaro da ta dame ka haka dai kai ta koyan dabi'arsa da abin nan din sa kana mumarasa sunnar sa kana aikata ta sannan nashru da'awatihi alayhi salatu wassalam ya dar kiran da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi na addini da kuma watawalli sahabatihi wa ali baitihi wa azwaji kaunar sahabbansa da mutanen gidansa da iyalansa da kuma wa ijlalul muhibbina lahu da kuma girmama waɗanda suke kaunarsa kama tun da kan sahabban nan har zuwa lokacin da muke rayu bidan cike mana da wata magana ta Imam Ibn Qayyim Allah ya kara masa rahma da yake cewa ra'asu ta'addubi ma'a ar-rasul sallallahu alaihi wasallama kamalu taslimi lahu duk bayan wannan walankeluwa Ibn Qayyim yake cewa kan al'amari game da sanin darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine miƙa wuya gare shi 100% walin qiyadu li amri da sallama wa al'amarinsa watalaki khabarihi khabarahu bil qabul da kuma an san hadisan shi da an sa wat tasdiq da gaskatawa duna an yuhammilahu mu'aradatan bi khayalihi bi khayali yusammihi ma'qulan ba tare da an ka daura wa hadisin wani abu da kake cewa wai a hankalce aw yuhammilahu shubhatan ko ka samu shi wata shubha wani rikici au shakkan ko ka samu shi wata shakka au yuqaddima ara ar-rijali alayhi ko kuma ka gabatar da zantukan mutane mazaje wasu katti akan na manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam doguwar magana da ibnu qayyim ya yanke ta ne wannan shine in ka dunkule wannan shine asalin kaudar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sallama masa da miƙa wuya gare shi da karban zancen sa a yadda yake ko kana so ko baka so ko ya dace da abin da kake so ko bai dace ba kar sai kace zaka kawo shakka ko zaka kawo hankalinka ko kuma ka gabatar da zancen wasu mutane halama mutanen babban musulmi bai wasu ƴan boko ne ko wasu kafirai ne ko wasu ƴan ciranin addini ne ka gabatar da maganganun su akan nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-imamul qadi iyad rahmatullahi alaihi usa al-qadi iyad gwarzo ne jagora ne a cikin sha'anin kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min khilali kitabihi ash-shifa tabarruk litafan sana'a ash-shifa a cike yake cewa ilam anna man ahabba shay'an asarahu wa asara muwafaqatahu wa illa lam yakun sadiqan fi hubbi duk wanda yake kaunar wani abu to zai fifita ra'ayin abun akan nashi ra'ayi duk wanda da gaske yake kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to zai fifita manzo Allah akan komai fifita ra'ayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan ra'ayin kowa in ko ba haka ba alqadi ya yake cewa lam yakun sadiqan fi hubbihi wa kana mudda'iyan cika baki kawai yake ba da gaske yake ba fasadiqu fi hubbin nabi sallallahu alaihi wasallam mai gaskiya a kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam man tazharu alamatu zalika alayhi shine wanda za ka ga haka ai kace tare da shi wa awwal wa aula haliqtida'u bihi mafi girman alama kuma shine koyi da shi wastimalu sunnatihi da aiki da sunnarsa wattiba'u aqwalihi wa af'alihi da bin ayyukansa da maganganunsa wata'addubu bi adabihi da ladabtuwa da ladabinsa fi usrihi wa yusrihi wa manshatihi wa makrihi wannan magana ta iya ita ce maganar da muka yi sharhi tun farko Allah ubangije gafarta mana dan uwa masu albarka kana cika ku da dogon surutu Allah ya cinye lokacin da aka kayyade mai wannan shine gudumawata ko guzurina da na kawo mu kaina da ku a matsayin mu na musulmai a matsayin mu na ahlus sunna a matsayin mu na masu bukatuwa zuwa ga musamman menene kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya kamata mu'amalance ta wannan kamar wato dan bani na saka mana kowa yaje ci gaba daga nan dan ganin cewa ya dace da kaunan nan ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan ya tsira a duniya da lahira wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin wa ala alihi washabi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh kai masha Allah Allah ya saka wa daktar da alkhairi bisa ga wannan gagarumar gudunmuwa da ya bamu musamman a wannan lokaci da muke da tsananin kishirwa akan fahimtar soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta gaskiya domin ba dukkanin wanda yake iddia'in soyayya bane yake masoyi na gaske tana iya wanda yake cewa shi masoyin manzon Allah da za su hadu a inda manzon Allah zai ce to kila ma a kore shi to kun ga kenan wannan shine ya kamata zaman to ma'auni ba tare da bata lokaci ba za mu mika abin magana zuwa ga mai ta'aliki domin mu samu ƙarin wasu abubuwa da za su ƙara mana fayyace wannan qadiya mai matakan muhimmanci soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta gaskiya Allah ka sanya mu a cikin su
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا أسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى كل من سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن عمل فاتن الخير إن الدعاء والنقرين من الله قارمس البركة الله قارمس السير wannan unguwa ta ku Allah ya kara tsari ta Allah ya kara mata albarka wannan masallaci Allah madaukakin sarki ya kara masa albarka bayan haka doktor ga gama da abin da ya kamata a yi bayani a kansa abin da ake bukata a wajenmu shi ne mu je mu ci gaba da kwalailaice waɗannan maganganu masu tsada na ilimi da muka ji wanda babu son zuciya a cikinsu maganganu ne da suke an ciro su ne daga nassosan alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a bisa abinda magabata suka fahimta Allah ya saka masa da alkhairi tun uwa magana akan soyayya kuma ta annabi sallallahu alaihi wasallam wata abaci wacce ba a gama ta domin soyayya asali ita ce rayuwa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah yana fada ba a littafin sa daya ba ba biyu ba amma daga ciki akwai littafin sa Qa'idatun fil Mahabba cewa duk abin da dan adam yake yi to soyayya ce take sa shi yayi yanzu soyayya ce ta sa ku ka zo wannan karatun mu ma soyayya ce ta sa mu muka zo muka hadu da ku da ba ma so da ba kwa so ba za mu hadu ba saboda ka soyayya ita ce asalin tushe na kowane aiki da mutum yake saboda haka kamar yadda malai ya karantar da mu asali soyayya aiki ne wanda ko ka sa kanka ko baka sa kanka ba za ka yi abinda suke cewa atifa kuma abu ne na dabi'a amma shari'a da ta zo sai ta seta kusan duk wani abu da dan adam yake yi a matsayin dabi'a to shari'ar musulunci ta seta shi da ta yi istishabin sa wato ta karbe shi ta ce na wane to sai kuma ta seta shi kamar yadda malai ya faɗa mana malai ibn al-qayyim rahimahullah a fahimta sai yana ganin ba a tarifin soyayya yace al-mahabbatu la tu'arrafu bi ta'rifin wa la tuhaddu bi haddin fa ta'rifuha wujuduha soyayya ba ta da wani definition ba ta da wata ma'ana yana maida kaman yana yin ta'kibi ne wato yana taliki ko tsokaci ga abinda irin magabatansa suka yi irin su Ibn Hazm al-Imam Ibn Hazm al-littafin sa Tawqul Hamama wanda ya rubuta shi akan zallar soyayya yayi kokarin kawo maganganun malamai da suka yi kokari wajen ba soyayya ma'ana to shine al-Imam al-Qayyim yake cewa in ka ce za kai ta'rifin ma soyayya to ƙara rufe ta kake yi alhali tarifi ka faɗi ma'anar abu yana fito da a gane shi ne to amma nan in ka ce soyayya ita ce kaza inji malai ibn al-qayyim to sai ka ɓoye ta kuma sai ya ce amma abinda malamai suka fi magana a kai akan abubuwa ne guda shida an asbabiha wa shurutiha wa amaratiha wa alamatiha wa ahkamiha wa nawaqidiha yace in za a yi magana akan soyayya wasu ababe shida ake kalla me yake jawo soyayya mala ya faɗa mana kuma ta annabi sallallahu alaihi wasallam me sharɗanta waɗanne ababe za a kalla a ce wane masoyin wane ne waɗanne abubuwa ne suke zama alamomi na a gane cewa wane yana son wane sannan me ya hukunce hukuncen wannan soyayyar da ƙaunar da wane yake wa wane ko wance take wa wane ko wane yake wa wance sannan kuma me yake warware wannan soyayya tana da ababen da suke warware ta malamai suka ce ita kalmar soyayya asali za ka ga duk in ka ɗauki kalmar ta ta hababa ha'un da ba'un ba'un din guda biyu to tana komawa ne zuwa ga al-khulus ko al-ikhlas ko an-naqa tsafta
abu ya zama pes haƙori haƙora suna da alaka da wannan suna saboda farin su kwaya da ita ce asali na kowace shuka ana ce mata habba dutse idan ya zama fari larabawa suna ce masa shima habba ko hibba to in mun kalli wannan ashe soyayya na nufin ka tsantsance wani abu a cikin zuciyarka ka dauki wani ka sa shi a cikin zuciyarka ka bashi gurbi ya zauna a cikin zuciyarka yayi kane kane a ciki ka zama kana jin shi kana damuwa da abin da ya damu da shi kana karkata zuwa ga abin da ya karkata kana kin abin da yake ki wannan duk soyayya ce kuma annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya fi cancanta aiwa wannan suka ce kullum masoyi balarabe da ya tashi sai ya raba da wanda ake so da wanda yake soyayya sai ya bambanta musu suna shi mai so sai ya kira shi da muhib malam ibn qayyim yace akwai nauyin fada yana nuna wani aiki na wahala ne shi kuma wanda ake son shalela ne dan dadi ne sunansa sai ya zama habib shi kuma da dadi babu wahala bai saboda ka fa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam habibuna annabi sallallahu alaihi wasallam masoyin mu ne mun yadda mu sha wahala saboda san da muke masa kamar yadda sahabbai suka yadda cewa fadainahu bil arwahi law kana yuftada fa kullun bihi ba'da ad-dalali qad ihtada in jimi waqi ce mun ba da rayukan mu saboda shi mun ba da rayukan mu saboda san da muke masa in wani abu ake nema na afanshi annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsira mu marasa rayukan mu to mun yadda da wannan domin ta sanadiyar sa muka shiri bayan bata malai ya faɗa mana wasu dalilai da malamai suka ambata musamman al-imam al-mawardi a cikin littafin sa alamun nubuwa da suka suke nuna asu annabi sallallahu alaihi wasallama bi tabi'atil hal idan mutum ya zama yana da waɗannan ababan to kowa na san shi kuma koda wani bangare ya dauka za a so shi shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah madaukakin sarki ya cika masa duka komai Allah madaukakin sarki ya cika masa wannan ya kamata mu kula da shi daga cikin abin da ya kamata mu kula da shi ɗan uwa kiyayya annabi sallallahu alaihi wasallama da kin san sa kafirci fita musulunci ne da nassin alqur'ani idan muka kalli ayoyin da malai ya jawo mana guda biyu da aya alu imran da ayar bara'a wato suratul tauba a ciki zamu fahimci wannan da Allah ya lissafo kul in kana aba'ukum tabara'a kenan wa abna'ukum وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره سألت والله لا يهدي القوم الكافر الفاسقين ألا بايا صنعون أنسك فاسقين الفاسقين من الكافرين ashe kin annabi sallallahu alaihi wasallam kafirci kai tsaye fita musulunci ya lissafa waɗannan ababe guda takwas wanda ɗabi'ar dan adam take son su sai Allah madaukakin sarki ya sa mana kalubale yace in su muka fi so to mu je mu zauna mu jira hukuncin Allah madaukakin sarki ya zo حتى يأتي الله بأمره ما لم يسكت الموت والحشر بعده مع الجزاء مجرى هرم موت والإياذ بالله ألا مطلق كنسركي كما يتايدمو سننك ما يساقع منا ساقمكم والله لا يهدي القوم الفاسقين Allah baya shiryar da mutanen da suke fasikai alfasikin alkafirin nan kuma hidaya ana nufin la yahdihim ila aljannati ba zai shiryar da su zuwa aljanna ba ba zai shiryar da su zuwa ga aljanna ba domin shiriya ta ƙarshe da Allah zai maka ita ce ya nuna maka hanyar aljanna innal ladina amanu wa amilus salihati yahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im da'awahum fiha subhanaka allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'awahum an alhamdulillahi rabbil alamin wannan ita ce malume suke ce mata alhidayatul ghaiyya shiriya ta ƙarshe kenan wanda kowa yake so Allah madaukakin sarki ya masa sai ce wallahu la yahdi alqawma alfasiqin الفاسقين الكافرين الذين جعلوا محبة هذه الأشياء الثمانية فوق محبة الله ورسوله وجهاد في سبيله وذن دسوك زابس سوء وذن شان أبابا تقوس في يد سندسك وألا دماء كنسا دكما ينقو قريد من تبتر الدين ألا أبا كسا كنقوانا آير كين سنواتشان آير دا ألا مدوك كنسر كيسا كارو بليه ayar Ali Imran kul in kuntum tuhibbuna Allah wa rasulahu kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum Allahu ghafurur rahim kul ati'u Allah wa ar-rasul fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbul kafirin kaga da'a Allah madaukakin sarki ya sa sharadin gane san manzon Allah sallama mafi girma shine ta'atuhu ai masa biyayya kamar yadda malam ya kama na magana ta ƙarshe ta al-Imam al-Qadhi Iyab rahimahullah ya dunkule mana me ake nufi da san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma tintini balarabe ai ya faɗi wannan شرط المحبة أن توافق من تحب على محبته بلا إسيان إنجي ابن القيم شرط سويا قداتي دوان دقكيسو أدك أبن ديكيسو فإذا ادعيت له المحبة مع خلافك ما يحب فأنت ذو بحتان أتحب عداء الحبيب وتدعي هبا له ماذا كمن إمكان وكذا تعادي جاحدا أحبابه أين المحبة يا أخ الشيطان ce kana son mutum amma kuma baka son masoyansa baka son abin da yake so kana son kuma abin da yake ki kana kin abin da yake so ce na soyayya take kai dai dan uwan shedan ne ƙarya kake saboda ka me son annabi sallallahu alaihi wasallam za a ganshi ya fi kowa da'a wannan aya sai Allah madaukakin suke ce fattabi'uni ai fattabi'ur rasul kenan ku bi annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce alamar son Allah alamar san Allah san Allah kuma san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ƙarshe Allah madauki saki sai ya sake nanatawa yace ka ce musu ku yi wa Allah da'a ku yi wa manzon Allah sama da'a in kuka kauce kuka kiyin wannan to Allah baya san masu kafirci baya san kafirai kafirai sune wanda ba sa san annabi sallallahu alaihi wasallam to da kabala'i ne wani ya kalle ka yace wai baka san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ƙarshen sharrin da za a yi wa musulmi kenan kuma wanda yake fadi tsakanin shi da Allah a zuciyarsa ya san ƙarya yake bai fadi gaskiya ba sai dan kuma san zuciyar shi yake bi ya more wannan kuma ta more wannan sai mutum da zai yi abin da zai yi so da ka ƴan uwa malin di ya lissafa mana abuwa ban san in ta da liki kamar yadda ake cewa waɗannan alamomin mu je mu dauke su kamar yadda malami ibn qayyim ya ce mana babu soyayya ana gane ta ne da waɗannan abawa ana tattaunawa akan ta ne akan abubuwa guda shidan nan ciki an alamatiha waɗannan alamomin su ne kamata mu sa wa kanmu a matsayin ma'auni kowa sai ya mai da shi ya zama sikilinsa sai ya rika hawa yana auna nauyinsa a ciki Qur'ani mai alaƙar ka da shi alama ce ta san manzo Allah su sama a ganka kullun cikin karatun Al-Qur'ani kake da tadabburinsa sanin ma'anoninsa alama ce alama ce ta san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ga kana karanta sunnar sa kana fahimtar ta kuma ba bangare daya ba duka bangaruwa duka bangaruwa aqidatan a ganka a aqidarka a sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kake ciwo aqida ibadatan ibadarka da kake tsakaninka da Allah mu'amalarka halayenka ga sunan ya zama wannan daga cikin abin da zai taimake ka a wajen san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka karfafu wannan shine karanta shama'il din sa wanda wani bangare ne a cikin sirar sa as-sira a'ammu min ash-shama'il tamama lamam mutun a safiyar musulunci suka fahimci muhimmancin wannan bangaren na shama'il dabi'un annabi sallallahu alaihi wasallam halayen sa ya yake kaza ya yake cin abinci ya karanta wannan so da ka bazan tsawaita ba Allah madaukakin sarki ya saka malin da alkhairi Allah madaukakin sarki ya bamu ikon aiki da abin da muka ji muka saurara duk da yawa wani abun ban mamaki wannan duk inda naje sai ne mamaki shi sai a zo ai tak bayani irin wannan sai kowa ya zama computer dinnan computoci ne na gansu gansu domin babu mai wani dan rubuta wani dan abu wani dai na ganshi nan anan kai ne ko kai ne wani na ganshi da biro da jan biro ko sunan maka kake rubuta na dai ga lambobi da jan biro na ga yana ta rubuta ko za ka raba zakka ne to don Allah idan mun ji irin wannan barka mun zo za mu zo irin waɗannan karatuttukan da Allah barka dan zuwa da yattakadda da alƙalamin rubutu wasu abubuwan an faɗa abu goma to ko da abubuwa guda uku mu rubuta sai mu haddace su sai su taimake mu mu ana karatu ko ana muhadara to mu rika kokari na mu rika rubuta wasu abubuwa wadanda suke masu girma masu muhimmanci Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu bazan tsawaita ba ila ma na tsawaita Allah subhanahu wa ta'ala ya saka muku da alkhairi gabaki din ku Allah kara muku albarka Allah kara mana albarka dukkanin mu Allah ya tsare mu abubuwan da suke damun mu a kasan nan Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana ya kamata mu rika tunawa da wannan yan uwa duk lokacin da muka yi wata haduwa ta alkhairi mu rika tawassuli da wannan aikin alkhairin da muke zaton mun yi tsakaninmu da Allah cewa Allah ka mana rangwame a wannan hali da muke ciki jin labarin kawai bai zo wajenka ba ya ishe ka tashin hankali ya ishe ka tashin hankali Allah ka mana dauki wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa alihi wa sahbihi assalamu alaikum